نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أمي المؤمنين أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
نعم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث نبي أتكن ون للتافي شين حديث مهيفير مؤمني مهيفير عبد الله نانا عائشة إيال مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم. يردل الله تقال تبتا أغريتا نانا عائشة رضي الله تعالى عنها تتي مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم يتي يغزو جيش الكعبة. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace waɗansu randana, waɗansu sojoji waɗanda suke makiya addini na musulunci, za su kai wa Ka'aba farmaki, za su kai mata harin yaƙi, su je su yaƙe ta, su ruguje ta. Fa idza kanu bibaida'a min al-ard. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace idan suka kasance a ungurumin jeje. Baida sunan wani guri ne wanda yake sananne tsakankanin Makka da Madina. To Maiki alaihi salatu wassalamu yace idan suka kasance a wannan guri, ungurumin daji min al-ardi daga kan ƙasa. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maiki alaihi salatu wassalamu yace za a kisfance ƙasa, a gafce ƙasa da na farkon su da na ƙarshen su gabaki daya. Da kuma na tsakiyarsu. Wato duk wanda yake wannan yankin a wannan lokaci za ta hada da shi. Idan suka kasance a ungurumin jeje na ƙasa. To amma albaida wato asalin kalmar shi ne dukkan ungurumin jeje irin almafaz kenan. Wannan shi ne ake ce da shi albaida. To idan suna cikin wannan guri, to duk wanda ya kasance tsautsayi ya sa ya huto daga cikin gidan shi zai je shi irin sassabe, ko mutumin da ya huto dan kasuwa ne daga Makka zuwa Madina yana kasuwanci na tsakankanin Makka da Madina, ko mutumin da ya fito daga Makka zai tafi Madina ziyarar waɗansu daga cikin ƴan uwan shi, ko mutumin da ya fito daga Judda zai tafi wani yankin saboda waɗansu uzurrukan shi. To Maiki alaihi salatu wassalamu yace za a gabce ƙasa da su duka gabaki daya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Za a kisfance ƙasa da na farkon su da na ƙarshen su. To dama na tsakiya kalkai bayani game da shi. Idan aka ce na can da na can duka an fada su ƙasa, hallankin ake nufi. An gane ku?
Na'am.
Qalat Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. نانا إشاتي نتي يا ما أيكين الله تكاكا ذا كسفن تيكسا بأولهم دنا فلوكونس وآخرهم دنا كرشانس وفيهم أسواقهم تالد تي وكما باسو كتبان أتكينسو أكوي ودندسكي أنكاسو ونيني. Akwai wanda kasuwanci ne suka fito daga Madina za su tafi Makka, ba su da alaka da yakar Makka. Daga cikinsu akwai waɗanda suke talakawa ne. Mutum ya fito daga cikin Madina ya zo shigonar shi yana so ya ɗan yi sassabe ya gyara ta saboda damuna ta yi ya ɗan mata gyare-gyare kafin damuna ta yi. To idan aka ce aswaq, waɗansu daga cikin malamai suka ce jam'i ne na sauka ko suka, su ne talakawa kenan masu ƙaramin ƙarfi. Waɗansu daga cikin malamai suka ce aswaq wato kasuwanni kenan, ana nufin to ahaduwa. A cikinsu akwai ‘yan kasuwa tujjar kenan wanda suke fataucin kaya tsakankanin wato makka su kai shi madina ko daga shamsu je su siyo su zo makka to a cikin su zai yiwu akwai wannan ranar da za su huto akwai wanda sun huto su ma daga can sham za su kai kaya sai ya zama to an yi arangama an gane to ta kaka za a yi haka nan wa man laysa minhum kuma akwai ma wanda shi baya daga cikin su mai yiwa shi kawai za a nace ta tar da mu je mu ko kuma haduwa ce ta zo daidai da zama ya yada zango anai irin mutumin da ya je shi gonar shi ya ga gonar shi tana da nisa da daji kawai ya da zango anan yayi gida na bukka yake gudanar da al'amarin shi a ciki shi ga gaba daga cikin su shi bai san uku shidi ba bala maiki alaihi salatu wassalam yace to Aisha kare tambayoyin naki ga baki da yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim dan can da nayi na dazuma maimaita shi dani yace na farkon nasu da na karshen nasu za a kisfance kasa da su thumma yub'athuna ala niyyatihim kawai abin da zai bambanta su za a tashe su ranar tashin alkiyama akan niyoyin su kowa daga cikin su za a tashe shi ranar tashin alkiyama akan niyyar shi mutumin mutanen da suka huto saboda su je su rushe Ka'aba za a tashe su wani da diga a kafada wani da helo a hannun shi wani da fartanya a hannun shi wani kuma da wato mai aiki ta mutan zai yi wani ta zamanin nan irin motar nan wanda yawa a irin mota dai ta tayar da rikici irin motar nan ta sojoji to da irin waɗannan wanda ya zama to irin yanzu nukiliya din nan to wani za a gan shi da ita saboda abin da ya fito da shi din da niyyar wannan ya fito wanda yake shi kuma ya fito saboda ya tafi gonar shi bawo Allah za a gan shi da hatsin shi a cikin buhu zai je shi yayi binne an gane ko wani za a gan shi da buhun shi zai ta da buhun shi da hatsi a ciki zai tafi binne shi kuma wani gashi nan da laftin shi na ya siyo kaya daga makka zai kai madina ko kuma ya siyo kaya daga sham zai shiga da shi kasar makka wato niyya dai kawai za ta bambanta su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato anan yana nuna mana mahimmancin niyya yanda niyya take taka rawar a zo a gani kaga anan duniya ba wani bambanci tsakankanin wanda ya huto dan yakar Ka'aba din da wanda ya fito saboda ya tafi kasuwancin shi da wanda ya fito saboda ya tafi gonar shi ka kowa duka kowanne dai daga karshe halakar sai duka sun yi ta to amma a gobe kiyama anan ne za a ware dan jaba da dan gahiya za a bambance tsakankanin kwaya da tsakuwa saboda niyyar da aka yi na'am an gane ku muttafaquna alaihi wana hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi sannan kuma haza lafzul bukhari wannan lafazi ne na al-Imam al-Bukhari kaga a cikin wannan hadisin zamu gane cewa hadarin zama a cikin mutanen banza yanzu idan ana shaye shaye mutun ya zauna wanda baya shaye shaye a cikin mutanen banza in sojoji suka zo in police suka zo masu kama in shaye shaye kaga shi za a nasa a ciki kar a ce mushi komai ma a ganshi a cikin wannan motar kadai wato ya zama to abun hadi wani ma hashi a ciki yanzu mutun ya raka jin kumiyar hutowa to akwai hadari ga madan zama a cikin mutanen da suke ba na kirki ba dan idan Allah ta'ala ya nufe su da musiba da bala'i har shi wannan mutumin na kirki har shi za ta shafa sai dai daga baya an gane ku na'am
wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyyatun wa idha istumtirtum famtiru muttafaqun alayhi wa ma'anahu la hijrata min makkah li'annaha sarat dar islam
na'am wa ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat hadithi daga nana aisha yardal Allah ta kara tabbata a gare ta nana Aisha tace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la hijrata ba'da al-fath yanzu babu wani zancen wajibcin yin hijira daga makka zuwa madina dukkan mutumin da yayi musulunta a farkon addini na musulunci a farkon musulunci mutumin da ya musulunta bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar makka to ya zama to wajibi ne akan shi in yana makka yi hijira ya tafi madina wannan yana daga cikin rukunai na musulunci. Idan mutumin Makka ya musulunta, dole ne sai ya tafi Madina sannan musuluncin shi ya samu wato tabbatuwa. To Maiki alaihi salatu wassalamu bayan an bude birnin Makka ta koma gari na musulmai, ta koma ƙasa ta musulmai, ta koma hannun musulmai. Maiki alaihi salatu wassalamu yace to yanzu wannan wajibcin yin hijira daga Makka ka tafi Madina, ka kaurace wa gidajenka, ka kaurace wa ƴan uwanka, ka bar wato iyalanka gabaki daya saboda su ba su musulunta ba, ka tafi ƙasar da suke musulmai ne. Yanzu babu wannan zancen, wannan ba wajibi bane a yanzu, tunda wato shekarar da aka bude Makka kenan, lokacin da Maiki alaihi salatu wassalamu ya shigo birnin Makka wa ala ra'sihi al-mijfar, wato da hular kwano dama ya shigo kamar yanda Anas da Malik ya fada. An gane ko shekara ta 9 bayan hijira kenan, wanda kuma bayan ta ko shekara ta 8 bayan ta kuma aka yi gazwatu Tabuk, wanda shine yaki na karshe wanda Maiki alaihi salatu wassalamu ya tafi. An gane ko to Maiki alaihi salatu wassalamu yace la hijrata, babu wajibcin yin hijira daga Makka zuwa Madina ba'da al-fatihi, bayan wato an bude birnin Makka ta koma ƙasa ta musulmai. Walakin jihadun wa niyyatun, sai dai yanzu abin da yake nan har yanzu hukuncin da yana nan a tabbace shine jihadun yaki, dole ne wajibcin yaki yana nan ko a yanzu aka tsokana addini na musulunci, aka taba musulmai, aka rena musu hankali, aka musu dokan sakainar kashi, to wajibcin a tashi a tafi a yaki abokanan adawa yana nan har yanzu, matukar an bi matakai wanda addini na musulunci ya tanada mana, to wajibi ne a tafi a yake su. Shine har yanzu wajibcin yaki yana nan, waniyatun da kuma wato kyautata niyya, har yanzu wajibi ne idan za mu aikata aiki na alkhairi akwai buƙatar mu kyautata niyyar mu, mu yi shi domin Ubangiji subhanahu wataala. Al-Imam Tibi babban malami ne yace to a yanzu hijira dai babu ita ko, to amma yanzu akwai aiki guda biyu wanda ya kamata mu ribace su, ko da mu ribace ba duka guda biyu mu yi kokari mu ribace guda daya. Yace imma ila al-jihad wa imma ila talab al-ilm, imma mutun yayi hijira ya tafi yaki ya tafi yakar abokanan adawa, imma mutun yayi hijira ya tafi neman ilimi. Yace to wannan mu yi kokari, faghtanimu wa qad inqata'at al-ula faghtanimu al-akhiratain.
Na'am.
Wa to na farko wujubul hijra min dar al-kufri ila dar al-islam, wannan yanzu babu shi. An gane ko? Amma akwai wajibcin me yaki da kuma neman ilimi. Dole ne, saboda sai da ilimi za a kyautata niyya, sai da ilimi za a kiyaye dokar Allah ta'ala, sai da ilimi za a san matakan da za a bi kafin a yaki abokanan adawa. Na'am. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi shi ma dai al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. Wa ma'anahu al-Imam an-Nawawi Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace ma'anarsa la hijrata min Makkata, wato babu yin hijira daga birnin Makka, li'annaha sarat dar islam, domin ita birnin Makka yanzu ta zamanto gida ce na musulunci, ta zama gari ce na musulmai, ta zama ƙasa ce ta musulmai. Na'am.
Wa an abi abdullahi jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallama fi ghazatin fa qala inna bil madinati lirijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa sharakukum sharikukum fi al-ajri wa rawahu muslim wa rawahu al-bukhari.
Na'am. Wa rawahu al-bukhari an Anas.
Na'am. An Anas radiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر.
نعم حديثي نهدو حديثي نغبا أتشكي وانا لتافي شينا حديث بابا عبد الله شينا جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري متوم مدينة sannan kuma wato baban shi sahabi ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam Jabir ibn Abdullah ibn Haram wato baban shi shine wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya ga wa Jabir dan Abdullah yace ba wani daga cikin waɗanda suka mutu a filin Uhud wanda Ubangiji ta'ala suka yi magana baki da baki da shi sai babanka an gane ko saboda ya kwantar mai da hankali Jabir shine babban dan baban shi a cikin gidan su shine babba kuma sai zaman to kannin shi duka mata ne kanno guda shida ba wanda ta mallaki hankalin kanta baban su ya rasu a cikin wata ruwaya da kannin guda tara ne mata duka ba namiji a cikin su to maiki alaihi salatu wassalam ya kirawo shi dan ya nuna mai bahaifin shi kale ya damu mahaifin shi yana guri kyakkyawa yace mishi Jabir albashir din da zan baka babban farin cikin da zaka yi shine kai farin ciki akan daga cikin waɗanda suka mutu a filin Uhud wanda suka yi shahada ba wanda ya samu damar tattaunawa da Ubangiji in banda mahaifinka Abdullahi ibn Haram sannan kuma Jabir dan Abdullahi bayan mahaifin shi yayi wata shida da rasuwa dake a duk wanda suka mutu a filin Uhud ba wanda aka binne shi shi kade kowanne za a hada shi ne su biyu a cikin kabari daya Jabir to shi he zaman to a kullum baya jin dadi a ce baban shi akwai wani tare da shi a cikin kabari bayan wata biyar ko wata shida kawai sai yace zuwa zai ya bude wannan kabarin shi abin nan kawai zuwa zai ya sake tonawa baban shi kabari ya doki abakan shi suka je da aka je da aka bude shi yanda yake ba inda ya taba a jikin shi sai kunnan shi guri dan kadan shi ma yanda radda aka binne shi yanda yake kamar ranna komai bai taba a jikin shi saboda fadala to Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ghazatin mun kasance tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wani yaki mun fita wani yaki tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam faqala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace inna bil madinati larijalan yace inna larijalan bil madinati lalle akwai waɗansu mutane masu muhimmanci a wajen mu waɗansu mutane wanda suna da kai daraja a cikin zukatan mu a birnin Madina akwai waɗansu mutane wanda muka bar su a Madina manzon Allah ya ce ma sirtum masiran bu ku yi tafiya ba tafiya wanda take yalkadan ma wala tadatum wadiyan sannan kuma bu ku yanke wani kwari da tafiya ba illa kanu ma'akum face dai sun kasance tare da ku da zuciyarsu da himma da addu'a kyawawa nasu da za su dinga yi muku sannan kuma da niyyar su wanda take kyakkyawa habasahumul marad ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dalilin da yasa buku gansu anan ba ba wai kayan duniya bane ya dakatar da su ba wai san zama a cikin gari bane ya dakatar da su a'a habasahumul marad rashin lafiya shine ya dakatar da su shine ya hana su su fito wannan yakin tare da ku saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sabke wajibcin fita yaki ga waɗanda suke marar lafiya ne Allah ta'ala ya ce laysa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajan idha nasahu lillahi wa rasuli ma 'alal musinina min sabil wallahu ghafurur rahim to manzo Allah ya ce a Madina akwai mutanen da kawai ba wani abin da ya hana su fito daga birnin Madina tare da mu a wannan yakin da muka fito rashin lafiya ce ta hana su dan haka ku yi wa ɗan uwanku addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya kamar yanda kuma a kowane lokaci suna sa ku cikin wato kyawawan addu'o'insu. Na Allah ya ba ku nasara, ya karya abokana adawarku, Allah ta'ala ya dora musulunci akan dukkan abin da yake ba musulunci bane. Allah ta'ala ya dora musulmi akan dukkan wanda ba musulmi bane. Na'am. Wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ma'aiki alaihi salatu wassalam yace illa sharikukum fil ajr, face sai sun yi tarayya da ku a cikin ladan da za ku samu wanda yake na yakin nan da kuka fito. Wato yin tarayya ba shi yake nuni akan cewa zai zamanto ɗaya da ɗaya ba, zai zamanto daidai da daidai ba, a'a za su samu wani kaso na lada kamar yadda kuma za ku samu lada mai yawa, to su ma za su samu wani lada wanda Allahu bihi alim, wanda Allah ta'ala shi ne ya san adadin ladan da zai baiwa bayin shi waɗanda suke da kuwa kyakkyawar niyya. Dalilin wani uzuri ya hana su mai ƙarfi ba su fita ba suka tafi yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Wannan dalilin da ya sa ba zai zamanto za su yi tarayya da ku cikin lada ku tashi 50-50 ba, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi fadala ta yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah. Sannan kuma Alƙur'ani Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana a fili ƙarara waɗanda suka fita yaƙi wannan matsayinsu daban ne a wajen Allah. La yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayru uli ad-darar, haka ne ku na ghayru ko ghayra ko wace riwaya ce, riwaya Asim ibn Abi Dawud yana karanta ghayru uli ad-darar, an gane ku. La yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayru uli ad-darar walmujahiduna ku fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja wa kullam wa'ada Allahu alhusna wa faddala Allahu almujahidina ala alqa'idina ajran 'azima. To amma sai ya ce darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma, wato kowa dai daga cikin su zai samu daraja mataki wanda yake nashi wanda ya dace, saboda yaki na daukaka addinin Allah fitar shi kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa akan fita yaki. Duk wanda ya tafi filin yaƙi a kullum ladan da yake samu, wato kamar ladan mutumin da yake yini ne yana sallah ya kwana yana sallah, an gane ku. A wata ruwayar ya nuna cewa wanda zai zamanto zai yi daidai da wato mai yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah, wato shi ne mutumin da 10 ta farko na watan Zulhijja ta shiga, wato ya killace kai shi yake ta aiki na alkhairi. Ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al'ayyam.
Na'am.
Qalu ya rasulullah wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi shay'in aw kama qala alayhi salatu wassalam, hadithun Abdullah ibn Abbas wanda yana cikin sahih al-Bukhari. An gane ko?
Na'am.
Wana hadithi al-imam muslim ya rawaito shi, wa rawahu al-bukhari an anas radiyallahu anhu. Al-imam al-bukhari ya rawaito kwatamkacin wannan hadithi shi kuma daga Anas dan Malik, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Anas dan Malik yace raja'na min ghazwati tabuka ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mun dawo daga yakin Tabuka tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato Tabuka wani guri ne wanda yake tsakankanin Wadi al-Qura da Sham, tsakankanin Tabuka da Madina tafiya ce ta laftu 12, an gane ko ba kusa bace. A shekara ta 9 ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi yakin Tabuka, wanda kuma shi ne yaƙi na ƙarshe wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fita zuwa gare shi. Ace to mun dawo daga yaƙin Tabuka tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa qala, sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yace inna aqwaman khalfana bil madina, haƙiƙa akwai waɗansu mutane wanda suke bayan mu suna zaune a birnin Madina. Ma salakina shi'iban, maza Allah ya ce ba mu shiga wani tsauni ba. A shi'ibu shine hanya wanda take tsakankanin duwatsu guda biyu shine ashib tsauni kenan bamu shiga cikin wani tsauni ba wala wadiyan haka nan kuma bamu shiga cikin wani kwari ba bamu gangara wani kwari zamu tsallake shi ba illa wahum ma'ana fihi face dai su suna tare da mu a cikin wannan wahalhalu da muke ciki wato tafiyar mu ta dame su shigar mu ta dame su fitar mu ta dame su a kullum abin da suke yi mana fata shine su ji labarin mun ci nasara su ji labarin mun ci nasara ba wani abu ya tsaya da su a Madina ba manzon Allah ya ce habasahumul uzur wato uzuri wanda yake mai karfi na rashin lafiya shine ya dakatar da su a Madina shine ya zamanto ya sa su cikin kurkuku cikin gidan yari ya zamanto ba su fito tare da mu ba an gane ku kaga muhimmancin niyya to ita niyya in dai bawan Allah musulmi yana da niyya wanda take kyakkyawa to a kullum ba zai tashi a tutar babu ba ba ka da biye amma saboda kana da niyya wanda take kyakkyawa zaka dinga samun ladan wadansu daga cikin bayin Allah wani daga cikin mawadata wanda yake aiki dan Allah ka dinga mangarin irin aikin da yake Allah ya hore maka kai ma ka dinga yin irin wannan aikin da yake wannan shi kadai wannan niyyar taka zata dinga baka lada a gurin Allah an gane ku haka nan in ya zamanto kana daga wato mutun ya zamanto yana mangarin wani lalatacci yana mangarin wani tantiri yana kashewa kudin shi akan hanya ta banza shi ma yake fatan Allah ya hore mishi su ƙara darmewa abin nan gindi to kale ne tunanin cewa ba shi da kobe ba zai dinga dora kan shi laifi ba wato zai dinga laftawa kan shi laifi an gane ko haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa yace ad-dunya ala arba'atin wato duniya ita kawai dama ta mutane kudi ce an gane ko ga wani Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi ilimi dukiyar nan yana kashe ta safiya da rana kuma yanda Allah subhanahu wataala yake so yake kashe ta saboda ilimin da yake da amma ga wani can shi ilimin nashi daidai ruwa daidai tsaki ne ko ƴan unguwar shi bai san ba ma yana da ilimi wanda yake daina wannan in aka zo aka ce malam wani aka kama sunan shi aka ce malam wani ba a taba jin shi da malam ba amma aka ce malam wani gabaki daya an barda ƴan unguwar ba za su ma gane da shi ba ce a hika ce wani ba hika ce ne malaki kamar shi zungulun kin shi to amma yana fata a ce da ma a ce shi ne malam Jafar Allah ya ji kan shi da rahama yanda yake da'awa yake wato koyar da al'umma to wannan za a ga ya samu lada shi ma nashi wannan ko ya zama to ya ce da ma shi ne ko Alhaji Nasiru Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yanda ya aikata ayyuka na alkhairai to shi ma wannan zai zama to sun yi tarayya da shi a cikin me ya dan samu wani kaso na lada saboda niyyar da yake da kai kyakkyawa haka nan ya zama to mutumin gashi da dukiya mai yawa amma kuma ba ilimi haka manzo Allah ya faɗa wa rajulun a'tahu Allahu ta'ala malamu huwa yatakhabbadu fi malillahi ta'ala saboda biduni ilimin idan Allah ya baka dukiya to sai dai ka raka fagamniya bugacin hadacin to ya zama to wani shi ma yana burge yana wannan mutumin yana burge shi saboda yanda yake fataka za ka ga shi ma kuma daga ƙarshe ya samu wani kaso na shi saboda wannan niyya da gare shi wanda take mara kyau to sai kuma malami wanda ba dukiya ga malumta amma kuma babu kuɗi ga iya kasuwa babu kuɗi Azan a mutuwa ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai a kawo ayoyi na zakka ayoyin da suke magana akan yin alheri amma malam babu kuɗi to ya ji a yi ta isa jifari da hailala an gane ko to in ya zama wani wannan yana burge shi shi ma to zai zama to ya tashi da kaso mai tsoka shi ma na lada sai kuma ga jahili wanda babu dukiya ga jahili ce kuma babu dukiya kaga abun bibi ne ya dinga fatan kuma ina ma a ce ya samu dukiyar wani dai ba wani wanda dukiyar shiga baki ɗayan ta ma ba ta hanyar ta halali ya sama ba sai ina ma Allah ya ba mu irin dukiyar Karun kaga to ai kaga sai ya ce daga ba mu isa jifari to wa ce kaga bayan so haka manzo Allah ya faɗa za mu tarra can gaba insha Allah hadisin al-Imam Tirmidhi na'am
wani abin ya zo kuma ne bini yazidi يزيدني الأخ يزيد الأخصن
الأخنس
الأخنس رضي الله عنه هو وأبوه وجده صحابيون قال نعم كان قال كان أبي يزيد أخرج لنا نيرة يستصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري
sai kuma hadisi na gaba shine hadisin da wato malam ya shigo mana shi shine hadisin Abu Yazid baban Yazid shine Ma'an ibn Yazid shine Ma'an dan Yazid dan Akhnas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifin shi da kakan shi shine yace wa huwa shi malam Ma'anu wa abuhu da baban shi malam Yazid wajadduhu da kakan shi malam Akhnas annan guda ukun dukkanin su sahabiyun sahabbai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aga daga cikin sahabbai akwai wanda Allah ta'ala wato ya hada su da wannan arziki din wanda ya zama to kakan sahabi ne baban sahabi ne dan sahabi ne duka ana haduwa a shada kwata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko amma in ka danne idan ka hada su ga wadanda suke wato su ne sahabban iyayensu ba sahabbai bane na annabi kaga waɗansu da tijawan akwai masu dadin kai in kaga Abubakar da shi da baban shi da diyan shi a cikin diyan shi akwai sahabbai na manzon Allah akwai wanda wato da hankalin su sun ga manzon Allah akwai wanda bayan manzon Allah wato bayan an haife su da shekara biyu ko uku suka bar manzo Allah ya bar duniya dan dukkanin su ana lissafa su daga cikin sahabbai akwai sigharus sahaba daga cikin diyan shi akwai kibarus sahaba kaga Aisha babbar sahabiya ce go matar annabi ce kuma diyar wane ce yala Abubakar ita sahabiya ce babanta sahabi ne kakanta Uthman wato shine Abdullah ibn Quhafa kenan Abdullahi ibn Uthman shine Abubakar to Abubakar ibn Abi Quhafa Abu Quhafa sunan shi Uthman to kaga ita sahabiya ce babanta sahabi ne kakanta sahabi ne an gane ku to Allah ta'ala ya kare yadda da su qala Ma'an ibn Yazid yace kana Abi Yazid أخرج دنانيرا يتصدق بها ما هي فينا مالا يزيد وتلانا أخرج دنانير يا فتد ودنسو كدا ديدغ تكندو كيش يا والي ودنسو كدا ديدغ تكندو كيش يتصدق بها يا فتر رسوك ودن يصدق ودن يفتر دحك ان الله أتكندو كيش نعم yigenan fawdaha inda rajulin fil masjid sai ya tafi masallaci da ya tafi masallaci sai ya bayar da ita a wajen wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya raba wa talakawa mabukata wannan dukiyar fajitu fa akhadtuha yace ana na ana rabawa yace ni ma nazo na amshi kaso nawa da na amshi kaso nawa nazo gida ina murna ina jin dadi na samu sadaka fa'atituhu biha nazo baba da ita nace wa alhamdulillah a masallaci wa ana na ana rabo da nazo da ita fa qala wallahi ma iyyaka aradtu yace shu yace kana daga cikin wanda aka abuka musa yace ai sarkan ne na kaita yace kuma bin yi nufin a baka ba yace wallahi ma iyyaka aradtu yace wallahi bin yi nufin a baka ba ba kai ne yi nufin a baiwa ba ai nufin abai wa talakawa masu karamin karfi wanda bana ciyar da su fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaji sahabi malam ma'anu yace shikenan kawai kai tsaye sai na kai karan shi wajen kotu sai na kai kotu karan shi sai na daga wannan kara wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama nace ne za a yi na zo da dukiyata daga cikin masallaci kuma yanzu a ce in maida. Ya ne tafi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suka je kowa ya shunhuda zancen shi, shi malam Ma'anu ya ce gashi ya tafi masallaci, bayan ya ga masalla ya ga ana rabo, da ya zo shi ma aka bashi nashi kasa. Shi kuma malam Yazid ya ce shi ya kai dukiyar ayi, shi ya bada dukiyar araba, da bai bada ba da shi ya samu kasan nashi, to shi bai nufin ya bashi ba. Faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce laka ma nawaita ya Yazid. Mazala ya ce malam Yazid, niyyar da kai na yin sadaka da wannan dukiyar taka ga waɗanda suke mabukata ne zuwa gare ta, to ka samu ladanta. Niyyar da kai wanda a baiwa talakawa ne mabukatan dukiyar, ka samu wannan lada. Walaka ma akhadta ya Ma'anu, yace kai kuma malam Ma'anu, ya halitta a gare ka ka ci wannan dukiyar da ka amsa a masallaci, saboda kana ɗaya daga cikin mabukatan, dan haka kowa daga ciki wato yaje shi ya kiyaye matsayin shi. Kai tunda sadaka ce kai dan Allah, to ta fada hannun waɗanda suka cancanci a basu. Kai kuma malam Ma'anu, tunda har ka amsa ka je ka cika yanka lafiya, Allah sanya albarka, Allah sa a cinye lafiya. An gane ku? To wannan hadisi a ciki wato yana nuni kenan akan halaccin mutumin da zai bayar da sadaka, wa khasatan in sadaka ce wanda take ta nafila, ya wakilta wani ya bayar da ita. Wannan zai fi kiyayewa mutuncin shi, zai fi zamantowa ba riya a cikin aikin nashi, kuma zai iya cirewa abin da ya shafi san zuciya a cikin lamarin nashi. Dan yanzu in ka damka wani abokin ka ce a rabawa talakawa wannan, zaka ga cewa abokin naka shi ne zai san kai, sai ba ruwanka baka san ma wanda zai baiwa. Wataƙila akwai wanda tsakankanin kai da shi ma, wato shi wannan mutum yana magabarka, yana kyamarka, amma zai ɗauka ya bashi. Wataƙila da a ce kai ne kake raba wannan mutumin, ba zai zo gurinka ya amsa ba, sai zai wani ya isa ma ya bani kaza. Amma da ke abokin kai ne mai rabawa, zai je shi ya amsa a gurin shi. A gani ka yi taimako kenan. Kuma wataƙila in ka baiwa abokinka wannan gamin, sai ka diba wani abokinka wanda ba a san ba tsakankanin kai da shi, akwai wata mu'amala mai ƙarfi, saboda kale zaman to a gane, in aka gane shi wani abokin naka mai karamin ƙarfi ne yana bada wannan sadaka, ta za ka kai Allah wani yake badawa ake rabawa, shi ya isa ya raba. To kuma da abin ya zama to abin da ba so din a fada shi. An gane ku? To wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wa bi hadha al-qadar kifaya, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.